الحمد لله الحمد لله رب العالمين muna godiya ga Allah subhanahu wataala, muna kuma godiya ga shi malam, muna masa addu'a Dr. Abdullahi Jaji a bisa wannan jawabai masu tsada masu amfani da yayi, wanda ya taba janibin iyaye, ya taba janibin matasa. Cikin jawaban da malam ya mana, ya ja hankalinmu da ya kamata matasa su san matsayinsu, kuma su san yanzu suna wata marhala wadda yanzu ne ake amfana da ita. Lallai duk wanda bai amfani da kuruciya ba, to idan kuruciya ta kubce, kamar yadda ya ambata magabata, dama san ambata. In kuruciya ta riga ta kubce, to ba ta dawowa. Kuma duk abin da ba a gina shi a lokacin kuruciya ba, ba za a ce ba za a gina shi daga baya ba, amma fa za a sha wahala ba kaɗan ba, in ma har an yi niyan ginawa. Kuma akwai abubuwan da tabbas ba sa ginuwa sai a lokacin kuruciyan, in a lokacin girma ne to ba za su taɓa ginuwa ba. Misali kamar isharar da ya zuwa ga mutunci. Mutunci ba a gina shi in an tsufa. Mutumin da ya kashe rayuwarsa gaba ɗaya ƙuruciyarsa, yana ayyuka wanda yake na rashin mutunci, sai lokacin da ya tsufa, to ba zai saya ma kansa mutunci ba. Mutuncin ba zai zo ba, ko ya yi ƙoƙarin ginawa, sai a dinga cewa kaga wannan, ko a ce tsofan Najadu, ko a ce tsofan kaza, ko a ce tsofan kaza. Zai wahala. ‘Yan uwa musulmi, ya kawo mana waɗansu isharori, kuma misalai ne waɗanda suke daga cikin rayuwar magabata da za mu samu kyakkyawan abin koyi. Domin Allah subhanahu wa ta’ala ya ambata mana, ya ce, laqad kana lakum fihim uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir. Ya ambata mana annabi Ibrahim alayhi salam. Annabi Ibrahim tun yana matashi ya fara wa’azi, Qur'ani Allah maɗaukaki ya faɗi, inda ya dinga fuskantan al’umomi tun yana ƙarami. Allah ya gaya mana a cikin Al-Qur'ani, su kansu lokacin da aka faskara gumaka cewa suka ce sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Wane ne wannan ga gumaka? Sai wasu suka ce, ai mun ji wani matashi yana ambatonsu da muni, yana muzanta su, ana ce masa wai Ibrahim. Lokacin ma ba a san shi sosai ba. Kaga tun yana matashi ya soma jan hankalinsu. Kuma a cikin wannan sura, uslubin da ya bi uslubi ne na hankali, ba nassosi ne wanda ya ambata musu wanda aka saukar, ko da za a ja su zuwa ga a'a, abubuwa ne na hankali da aka ce kai ne, a anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim. Sai ce fa'alahu, bal fa'alahu kabiruhum hadha. Ya ce a'a, wannan katon da yake ciki, dan sai ya bar katon ya faskara kananan, sai ya rataya masa gatarin a wuya. Sai ce wannan katon ne nake tsammani, baya so a dinga hada shi da ƴan kanana kanana, tunda shi babba ne, ina tsamman shi ya fa faskara. Kaga hankali ne nuna musu, matashi ya musu amfani da hankali. Sai suka koma gefe suna shawara, sai suka ce ai ka san cewa waɗannan ba sa magana, ya za ka ce mu tambaye su? Kuma shi yana musu ishara, ya nuna musu Allah subhanahu wata'ala shi ne a'ala, shi ne mafi girma. Allah baya so a haɗa shi da waɗansu ƙananan abin bauta, shi ne abin bauta guda ɗaya da ya cancanta. To kaga wannan yana nuna mana, ashe idan ana so a samu al'umma mai nagarta, to dole matasansu sai sun zamanto abu na farko su gina aƙida a cikin zuciyarsu, su san Allah, su san addinin musulunci, su samu aƙida ta tabbata a cikin zuciya, abubuwan da za su yi sun fuskance shi a bisa tafarki na Allah, kuma tare da ikhlasi, kuma don neman yardar Allah. Wannan shi ne ɗan ba na farko, mun samu wannan daga cikin kissan Annabi Ibrahim alaihi salam. Wasu abubuwa suna tafowa su ma waɗanda suke na muru'a ne, tazkiyatul akhlaq, a samu makarimul akhlaq, waɗanda magabata su ma sun tabbatar mana da wannan ne matasa suke ginuwa tun suna matasa, kuma har su zama manya kuma su samu daraja nan duniya a wajen Allah ma. Annabi Ismail alayhi salam, kun ga natija na mutum yana ƙarami ya tsayu akan bin Allah, to Allah ta'ala yana masa sakamako tun a nan duniya. Sai Allah ya saka ma Annabi Ibrahim, sai ya bashi Annabi Ismail. Bayan shi kuma ya tsufa, malaman tafsir sun ce ya kai shekara 100, a wani kaulin an ce 110, wasu ma sun ce 120. Bayan ya riga ya tsufa, sai Allah ta'ala ya bashi Annabi Ismail. Kuma yaron shi yana ƙarami, falamma balaga ma'ahu sa'ya, da ya kai matsayin zai iya yawo tare da babansa, a ɗan je wani waje, kai ka ce kamar shekara 10 ko abin da ya kama da haka, yadda zai iya ɗaukowa damin ice. Annabi Ibrahim sai ya mafarki cewa an ce masa ya yanka ɗan. Kuma mafarkin annabawa gaskiya ne. Sai ya gaya ma baban, ya gaya ma ɗan, ya ce, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur ma za tara. Ɗana ni fa na ga mafarki an ce na yanka ka. Amma me ye ra'ayinka? Ba wai ya tambaye shi dan in ra'ayin ya saba bane, Allah ya nufe shi ne yayi haka domin ya ƙara jin daɗi. Duk lokacin da uba ya tambayi ɗa akan wani abu kuma ɗan ya masa biyayya, ƙarin jin daɗi zai yi. To domin Allah ya tabbatar masa wannan ne, inda Ismail ya saba, Annabi Ibrahim ba fasa abin da aka masa umarni zai yi ba, amma domin Allah ya daɗaɗa masa, ya nuna masa ɗan nasa mai nagarta ne saboda ya yi addu'a dama. Ya ce, rabbi ij'alni muqima as-salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wajaje da yawa Annabi Ibrahim gwanin addu'a ne Allah ya amsa masa. Kaga sai dan yace, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin. Kaga as-sabr, ashe kenan matashi sai ya zamanto mai hakuri, kuma sai ya zamanto mai biyayya a mahaifansa. Wannan shine bayan aqida haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala. A cikin Alƙur'ani Allah ya gwama su haƙƙin iyaye da haƙƙinsa wajaje alal aƙalli gaman guda uku ko huɗu a cikin Alƙur'ani. To don haka ga Annabi Ismail nan za a samu abin koyi, matasa za su san abin koyi mai kyau akan kakan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shine Ibrahim da kuma ɗansa Ismail Khalilullah, abin shi ma wanda yake kaka ne ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shine Abul Quraysh. Sannan daga cikin magabata, malam ya ambata mana Annabi Yusuf alayhi salam. Annabi Yusuf matashi ne, yana ƙarami, amma aka jefa shi a cikin wata musiba. Na ɗaya tukun, idan ka duba cikin suratu Yusuf za ka ga tarihi mai yawa da matasa za su yi koyi, wanda bibiyan irin waɗannan matakai shi zai sa su san duk abin da ake buƙata a nan duniya kuma su samu a lahira. Na ɗaya, mai hankali ne. Yana ƙaramin yaro sai ya mafarki, bai gaya wa kowa ba, sai ya gaya wa babansa. Kaga wannan ya nuna gayan hankalinsa, bai gaya wa kowa ba. Ya ce, ya abati inni ra'aitu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aituhum li sajidin. A baban ya faɗa, ya ji mai shawarar baba. Yanzu baba kuma ya ce, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika, kar ka faɗa ma kowa har ƴan uwan naka. Sai ya biyayya kuma bai gaya musu. Kaga nan ma ya koma zuwa ga abin da Annabi Ismail ya yi, yana ƙarami ya yi biyayya. Sannan aka tafi da shi, aka jefa shi a cikin ghayabatul jubbi, aka ɗauko shi ya yi haƙuri a jaraban da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa. Yana ɗa ɗan gatan baba, yanzu ya waye gari a matsayin bawa, aka sai da shi, wa sharahu bi thamanin bakhsin, farashin ma da aka biya, walaƙantaccen farashi aka sai da shi, take away price, saboda suna gudun in sun zauna da shi kyan yaran zai tona musu asiri. Nan da nan suka sai da shi a babban mutum. Kaga ya haƙuri ya zauna a cikin wannan yanayi. A cikin rayuwar Annabi Yusuf alaihi salam darussa ne masu yawa. Kaga as-sabr yayi nau'i-nau'i, yayi as-sabr ala aqdarillahi al-mu'lima, an jefa shi a cikin rijiya, musiba ce daga Allah ta same sai haƙuri ana, domin as-sabr ya kaskashi uku. Sannan yayi as-sabr anil ma'siya, bayan da ya kai gaya yana da duk wata dama da zai saba ma Allah. Matashi ne, a lokacin yake da ƙarfin sha'awa, baƙo ne, baƙo kan yi abin da ya ga dama a garin da yake baƙunta, saboda ba garinsu ba ne, ba a sani ba. Sannan kuma bawa ne shi, bawa baya jin kunya aikata kowace irin katobara, shi ba abin da ya dame shi dan ba da hama ne, walakantacce ake ganin sa cikin al'umma. Sannan kuma wanda ta neman sa akai ba shi ya nema ba, na uku na hudu kenan. Sannan wanda ta neme shi ba kaskantacciyar mata bane, uwar gijiyarsa ne, ya yadda ya tara da uwar gijiyarsa kuma matar babban mutum kuma mai kudi kuma kyakkyawa, wani abin alfahari ne shi a wajensa. Na shida ta ce duk abin da kake so zan dinga maka a rayuwa in ka bani haɗin kai. Duk wasu shikashikai da Annabi Yusufu zai aikata laifi a ɗaya daga ciki wani zai iya aikatawa, amma waɗannan abubuwa guda uku guda shida sai ya tsallake su. Kaga as-sabr na biyu da yake nan. Sannan Annabi Yusuf alaihi salam ya sake yin hakuri a kayan abin da aka jefa shi a cikin kurkuku, hasali ma akan ya aikata wancan, sai ya zaba ya ce as-sijnu uhabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Kaga sai ya shiga cikin kurkuku ya zauna tsawon shekaru, kuma ba wai shekara ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba, shekaru masu yawa ya zauna a cikin kurkukun nan saboda sharrin da aka masa. Yayi hakuri ya zauna dan yayi nisa daga abin da zai iya jefa shi cikin tarko. Kaga wannan ya nuna hakuri akan matsayin da ka samu kanka. Ashe matashi dole ya zamanto mai hakuri a yanayin da ya san kansa, amma hakurin nan dude yayi da biyayya da iyaye da yayi da bin Allah subhanahu wa ta'ala da yayi, mai natija lokaci guda sai aka wanke shi laifin da ake ganinsa da shi yanzu ba a ganinsa. Sannan kuma aka kawo shi aka masa gata, aka ma ba shi minista, ya zamanto kuma shugaba a cikin al'umma, har ma ya ce iyayensa da ‘yan uwansa da sauran iyalai duk su zo su same su. Yanzu kage ya samu matsayi lokaci guda, a dalilin mai, a dalilin haƙuri. Ashe lokacin da matashi ya yi haƙuri a hidimar rayuwa, to bi iznillahi ta'ala sai kaga al'umma ta yi alfahari da shi, da irinsu ake gina al'umma. Ba a ci da zuci a cikin hidima, ba lokaci guda ake zama abin da ake zama ba, sai an bi matakai. Kar a ci da zuci wajen neman dukiya, kar a ci da zuci wajen zama malami lokaci guda, kar a ci da zuci wajen zama shugaba a lokaci guda. Kowane abu da ka gani a bisa matakai ake bi daga cikin rayuwar Annabi Yusuf, za mu samu wannan darasi. Annabawa da yawa irin abin nan Annabi ya haya, abin nan matashi ne, yana karami aka bashi shugabanci, aka bashi annabta. Maryama binti Imrana ita ma tana matashiya, Allah ya jarabe ta da abin da ya jaraba, ta yi hakuri akan haka. Malayan ambata mana ashabul kafi, kaga sun nuna tsayin daka ne, ba su ba da haɗin kai ma shugabanni a abin da shugabanni suke so wanda ya saba ma Allah, wai don su samu wata natija ta duniya ba, su samu ɗan wani abu na duniya. Saboda an ce kowa ya zo ya bi addinin sarki ya bi yari mai shagara, su kuma sai suka ce su ba za su bi yari mai shagara su shagara ba, saboda bin yariman da ya ce a bi sarki abin da yake so a yi shirka ne da saba ma Allah, suka ce mu ba mu yadda ba. Suka ruga a guje su bakwai da karansu, suka shiga cikin kogo suka ɓuya, kuma Allah ya karɓi rayuwarsu a ciki, kuma har yanzu ana ambatansu a cikin Alkur'ani kamar yadda malam ya ishara. Me ya kawo wannan? Jajircewa a kayan aƙida, jajircewa wajen bin Allah, jajircewa wajen zaben gaskiya, ba za a bi shugabanni ba. To ina kuma matasa kenan waɗanda suke bin shugabanni a aikata ayyuka na sabo, a aikata ayyuka na tumasancin siyasa, a yi duk abin da za a yi, su yi ta'addanci a can, a je a zagi wancan, a ba su kuɗi ɗan abin da za a bayar kaɗan, a dalilin sa ne za su je su yi zaɓe, su bi abin da shugabanni suke so don sun ɗan samu romo, kuma a ƙarshe za su samu wahala. Kaga ba su koyi da ashabul kafi ba. Ashabul kafi sai suka fahimci in an bi sarki an ji daɗi a nan, to fa ƙarshen ba zai yi kyau ba in an je wajen Allah subhanahu wa ta'ala. To ashabul kafi su ne abin koyi. Sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo mana bayanai a cikinsu, ya kawo mana misalai, ya ambata mana sunayen da yawa daga cikin sahabban Annabi. Zan ɗauki guda biyu, malam Nasir ɗan yi hakuri, zan ɗauki guda biyu na sake yin ishara a kai. Ya ambaci Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair lokacin da aka zo nukaba daga Madina, lokacin da suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aka yi bai'a, bai'atul aqaba akwai ta farko, aka yi bai'atul aqaba ta biyu, ita ce a musimul hajji. Suka gayyaci Annabi ya zo Madina, kuma Allah ya masa izini ya je. to a lokacin kafin Allah ya masa izini ya je sai suka roki ya tura musu wani da zai koyar da su. Mus'ab ibn Umar da malam ya ambata shi aka tura. Matashi ne da ya zabi musulunci akan gatar mamansa. Tazo ta dinga dandana masa wahala. Kayan sawa ya gagare shi. Shine farkon wanda ya soma zuwa Madina ya zauna. Shekara guda a Madina yana karantar da mutanen Madina addinin Allah kafin Annabi ya hijira. Kuma lokacin da Annabi ya hijira a farkon shekara ta yayi shekara biyu da Annabi, a farkon shekara ta uku an zo yakin Uhud ya shahada, kuma ya mutu cikin talauci irin na duniya amma arziki na kiyama saboda shahidi ne. To kaga ashe matasa sai su zamanto kullun su rika duba wani gudunmawa za su bayar dan al'umma ta gino. Kada matasa su zauna ci ma zaune. Kada kullun tunaninsu ya zamanto a daskara waje guda. Kada kawai abinda suka gani shi za su doro a kai. A'a, su yi amfani da kwakwalwarsu, su yi amfani da basirarsu wajen tunani menene al'ummar mu zamu yi don mu amfanar da ita abu mai dorewa. Wani irin innovation za mu kawo, positive innovation in a technology ko a kan wani abu wanda za mu amfanar da al'umma. Me za wace irin gudunmawa za mu bayar? Shin a matsayinmu na matasa da muka ga ana ta lalacewa, ana lalacewa matasa suna zaman tumasanci da makamantansu, wace gudunmawa za mu bayar? Wa'azi za mu yi? A'a, wa'azi na masallo ne da an dade ana yi. Wataƙila sai muga cewa wa'azin baya shiga kunnuwansu, to ya zami ba mu kafa wata ƙungiya wanda za mu dinga bi one on one, anguwanni anguwanni, muna ɗan samun matasa, muna ɗan wayar da kansu akan wasu abubuwa da ya dace. Irin waɗannan fikira ɗin ya kamata matasa su dinga yi. Akan abin da ya shafi sana'o'i, ya za mu dinga muna shajja mutane akan sana'a? Ya za mu dinga tafiya muna wayar da matasan da suke zaman banza shekara goma, shekara kaza, ba sa yin kome? Dole matashi ya san wace gudunmawa zai yi, irin yadda Mus'ab ibn Umar ya je yake wayar da kan mutane. Kaga wannan kuma ba zai yi ba, kai ma sai ka yi wa kanka foundation na ilimi. Sahabban Annabi sun dora kansu ne a kayan ilimi. Lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira zuwa Madina, ya samu wani yaro da bai wuce shekara 9 zuwa 10 ba. Mutanen Madina suka kawo shi, dan Madina ne, ana ce da shi Zaid ibn Thabit. Sai suka ce ya manzon Allah, wannan yaron ya haddace surori da yawa na Qur'ani. Suka fadi surorin, sai Annabi ya ce ma yaron karanta. Yaron sai ya karanta waɗannan surori manzon Allah, sai abin ya bashi sha'awa, ya addu'a ma yaron. Sai ce to ka iya yaren Yahudawa, tunda akwai matsugunan Yahudawa a kusa, akwai Banu Quraiza, Banu Nadir can gefe, akwai Khaybar. Ya ce ana samun murasalat a tsakaninmu, ni kuma ban amintu da su ba. Ka iya yaren su? Ya ce ban iya yaren su ba ya manzon Allah. Ya ce za ka iya zuwa ka koya? Ya ce zan je in koya. Sai Annabi ya ce to ka je ka garin su, ka je ka koyi yaren su. Sai ya tafi cikin su ya je ya zauna. Kun san iya kwanakin da yayi? Bayan an yi sati hudu, sai ya rubuto wasiƙa da yaren Hebrew. Sai ya rubuto wasiƙa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cikakkiyar wasiƙa. Shi ya zauna a cikinsu, ya san saƙo-saƙo na yaransu, ya iya rubutunsa, ya iya komai. Gashi ma ya rubuto wasiƙa da yaren a sati hudu. Ban ce kai ma sai ka yi ba, amma ka gwada. A matsayinka na matashi, ashe sai ka samu foundation na ilimi. Ilimin kuma wanda zai amfani da kanka, karka damu da certification kamar yadda Professor Fantame yake faɗa. Karka damu kawai wai da certificates, a skills ake bukata. Ya zan kana da ilimin a ɗabbaƙe a jikinka, kuma wace gudunmawa za ka bayar da wannan ilimin naka? Karka ce za ka zauna. Ka je ka iyo karatu kawai, ka zo ka zauna a matsayinka na matashi, wai kana jiran aiki. Shekara 5 ta yi baka san aikin ba, shekara 10 ta yi baka san, kuma a wannan lokacin shekarar ka 10 da gama digiri, tabbas kana son yin aure. To ya za ka yi kai auren? Kai kuma kana game digiri ne, ka fi karfin kai a caɓa. To me yasa ka zauna kana jiran aikin gwamnati? To wajibi ne matasa mu juyar da tunaninmu. Waɗanda suke da iyaye masu ɗan dama-dama suna zaune su kai, ubansu yana tara musu. Wannan mutuwar zuciya ce, ba a yadda. Sahabbai su ba sa yadda su zauna su ce wai a kawo musu. A'a, ya mana ishara zuwa ga ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah Abdulrahman ibn Auf. Duk da ya kai shekara 33 lokacin da aka hijira, amma shi wannan bawan Allah da aka masa tayin ya zauna ya ci ma zaune cewa yace dulluni ila suqi. Ku nuna mun kasuwa. Kuma wallahi da yaje shi kasuwa sai da ya zamanto a zamanin Annabi babu sahabin da yake shi dukiya. Aghna sahaba. Shi ya fi su duka yawan kuɗi. Har sai da yake munzalin da ya daina yin kasuwa saboda shi tsoro yake yi. Karfa ko rabon da Allah ya rubuta masa ne ake bashi tun a duniya. Alhali yana daga cikin al-ashratul mashhudu lahum bil janna. Sai da ya zamanto yayi kuɗi, kuɗi mai yawan gaske. Me ya saka? Ya ce a nuna masa kasuwa. Kasuwa sababi ne, Allah kuma yakan bayar wa mutum abu in ya bi sababin da ya ce. Don cewa ya ce fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi. To shi ma sai ya tafi. Neman falalar Allah kuma sai Allah ya buɗa masa ya samu. Don haka ƴan uwa musulmi, matasa, don Allah a iya bakin ƙoƙari ku sake wa kanku karatun tanasu. Babban ƙalubale ne da muke fuskanta, musamman a wannan ƙasa tamu, a wannan yanki na arewa, inda musulmai suka fi yawa. A cikin musulman, matasa suna zaman banza. Ko kuma ka gane waɗansu sana'o'i wanda ba za su taka kara su karya ba. Sana'o'i waɗanda ba za su je su dawo ba, ba za su kawo mutane wani ci gaba a cikin al'umma ba. Alhali a ƙididdiga yanzu, projected population a Nigeria an kai about 230 million. 230 million. 67-70% na total population na Nigeria waɗanda suke shekara 30 ne yi ƙasa. Kenan approximately about 167-168 million duk ƴan shekara 30 ne yi ƙasa. Ƙasa da shekara 30 ma kai zance. 30 isa masu ne waɗancan tsolan sama. Kuma a cikin su 60% din su they are either unemployed or underemployed. Haka suke. To yanzu wannan al'umma da kullun karuwa take idan aka ce matasan haka ake zaune kuma yawanci musulmi ne zaka gan su kawai suke zaune ba sa yin komai ba su da wani tunani ba su da wani mustakbal. To don haka ba haka magabatan musu kai ba. Ta janibin jihadi, ta janibin neman ilimi, ta janibin kasuwa, ta janibin yadda aka dinga discoveries na abubuwa addinin musu wanda ya so mai abin ɗin astrolab a cikin musulman da suke Andalus matashi ne a lokacin ɗan shekara 30 wanda shi ne kawo a dalilinsu aka yi compass, a dalilinsu aka samu sauki wajen navigation. Matasa ne sai kawo irin waɗannan abubuwa. To don haka ƴan uwa musulmi a matsayinmu na matasa, to a iya bakin ƙoƙari don Allah a san yadda za a sake sabon salo. In fa abu ya kubce maka kana ƙarami, to wallahi idan ka girma abin ba zai yi. Wani daga cikin magabata yake cewa laita shababa ya'udu yawman fa ukhbiruhu bima sana'a al-mashib. Ina ma da za a ce kuruciya za ta dawo min? Wallahi da na bata labarin abin da furfura ta min, saboda lokacin furfura ta masa cin kaca yana son yin abu ya gagara. Sai ya kewar kuruciya. Ina ma da lokacin da yake kuruciya ya abubuwan da yake so yanzu. Da kuruciya ta dawo da ya bata labarin cewan gashi yanzu yana so yi, tsufa ta hana shi. Kar a kai wannan matsayi. Mutum ya iya bakin kokarin sa ya amfani da kuruciyarsa kafin tsufa ta same shi. Ubangiji Allah Ta'ala ya shirar da mu, ya shirar da al'umar mu, ya shirar da matasanmu. Muna addu'a Dr. Abdullahi Jaji, Allah ya saka da alkhairi a cikin wannan jawabi da ya mana. Allah kuma ya sa abin ya amfanar da mu, ya kuma amfanar da al'umar mu har waɗanda za su zo a baya. Za a maida abin magana ga shi Malam Nasir Mustafa, ko akwai wani jawabi da zai yi.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mun saurari gamsasshiyar nasiha lecture daga bakin Dr. Abdullahi Jaji, matashin malami, wancan makon.